Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Inda za ku ji cewa jam'iyyun adawa da gamayyar kungiyoyin kwadago a Najeriya su ma sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da shirin da 'yan majalisar dattawa ke yi na yi wa wani sashin dokar da ta kafa kotun da'ar ma'aikata kuskurima.
Fitar da takardar sanarwa muka yi tir, muka yi watsi da kuskurima da ake yi, muke faɗin cewa a tabbatar da cewa an yi adalci duk wanda ya laifi doka ta hukunta.
Yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Ya kuke kallon shirin yi wa wani sashin dokar da ta kafa kotun da'ar ma'aikatan kuskurima? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sannan za mu je jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa 'yan adawa sun halarci zaman majalisar a karon farko bayan da suka kauracewa majalisar a baya. Amma za mu fara ne da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya gana da Sarki Salman a Riyadh a daidai lokacin da dangantakar kasashen biyu ke ci gaba da yin tsauri da kuma bambance-bambancen ra'ayoyi da ake samu game da yadda za a magance ta'addanci da kuma rikice-rikicen yankin. Shugabannin biyu sun gaisa da juna kafin suka fara wata ganawa ta musamman tsakaninsu a yau Laraba a fadar Erga. Sarki Salman ya faɗa wa Obama cewa shi da al'ummar ƙasarsa na farin cikin zuwansa. Wannan shine karo na hudu da shugaba Obama ya kai ziyara kasar. Shi ma shugaba Obama da yake mai da jawabi ya faɗa wa Sarki Salman cewa al'ummar Amurka na gaishe su, ya kuma gode wa sarkin akan ɗaukan nauyin taron kolin ƙasashen yankin Gulf da ake kira GCC a takaice da yayi, wanda za a yi gobe Alhamis in Allah ya kai mu. Amurka da kawayenta na yankin kasashen Larabawa za su tattauna akan muhimman batutuwa da ke damun yankin a taron kolin. Kasashen yankin Gulf guda shida ne za su halarci wannan taron, ciki har da Saudi da Kuwait da Qatar da Bahrain da Oman da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka za ta ba da sabon tallafin kuɗi kusan dala miliyan 40 don taimakawa ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. Mrs. Power ta yi wannan sanarwar ce jiya Talata a Yaounde, babban birnin ƙasar ta Kamaru, bayan tarukan da ta yi da shugaba Paul Biya da Firayim Minista Philemon Yang da kuma ministan tsaron ƙasar Joseph Beti Asamo. Mrs. Power ta ce a lokacin zaman da suka yi ta faɗa wa jami'ai cewa Amurka ta ƙudiri aniyar ƙulla ƙawance da ƙasar Kamaru da murƙushe 'yan ƙungiyar Boko Haram waɗanda ke kai hare-hare a yankin tafkin Chadi wanda ke magamar iyakokin ƙasashen Kamaru da Nijar da Najeriya da Chadi. Power ta ce dole ne a murƙushe 'yan Boko Haram ta hanyoyin da yawa, ba wai ta amfani da ƙarfin soja kawai ba. Ta kuma ce ta yi kira ga duk jami'an da ta gana da su da su san yadda za su warware halin akubar da al'ummar da rikicin Boko Haram ya shafa suke ciki, kamar goyon bayan gwamnati mai tafiya da kowa, kuma dole a kare haƙoƙin bil'adama. Ta ƙara da cewa muhimmin abu shine a yakin da ake da Boko Haram a yi shi ba tare da an ware wata al'umma ba wadda ita ma tana da haƙƙi a ci gaba da yakin da ake yi.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasa zuwa Juba, babban birnin Sudan ta Kudu, da shugaban 'yan tawaye Riek Machar ya yi yau Talata, karo na biyu kenan a wannan makon, ka iya kawo tsaiko ga yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla, a cewar wakilan ƙasa da ƙasa masu sa ido a kan yarjejeniyar. An sa ran Mr. Machar zai isa babban birnin ƙasar don kafa gwamnatin haɗin gwiwa tare da shugaba Salva Kiir, biyo bayan shekaru biyu da rabi da aka kwashe ana yaƙi a ƙasar. Amma gardaddaman da suka tashi dab da bikin kafa gwamnatin a kan yawan dakaru da makaman da 'yan tawaye za su shiga da su birnin shi ya kawo tsaiko a kan tafiyar ta Mr. Machar. Gwamnatin ƙasar ta ce za ta bar babban janar ɗin Machar ya shiga Juba tare da dakaru 195, abinda 'yan tawayen su ma suka amince da shi. Amma kuma gwamnatin ta ce bindigogi irin na farauta ne kawai za su iya zuwa da su. yayin da su kuma ƴan tawayen suke so su shiga birnin da bindigogin harba gurneti da machine guns. Hukumar da ke sa ido akan yarjejeniyar samar da zaman lafiyar ta kira taron gaggawa gobe Alhamis in Allah ya kai mu a Juba, wanda za a yi shi tsakanin gwamnati da jami'an ƴan tawayen da zaman kawo wato shawo kan wannan lamarin.
Hamshakin attajirin nan Donald Trump da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton sun lashe zaben fidda gwanin da aka yi jiya Talata a jihar New York, inda suka ƙara samun rata mai yawa tsakaninsu da abokan takararsu da ke neman jam'iyyarsu tsaye da su takarar kujerar shugabancin ƙasar. Dukkan su biyun dai sun samu nasara da gagarumin rinjaye. Trump ya samu ƙuri'u kashi 60 cikin 100 in a kwatanta da ƙuri'u kashi 25 da gwamnan jihar Ohio John Kasich ya samu, da kuma kashi 15 cikin 100 da Senator Ted Cruz na jihar Texas ya samu. Ita kuma Hillary Clinton ta doke abokin takararta Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da kashi 58 cikin 100, shi kuma ya samu kashi 42. Trump ya sami kusan duk wakilai 75 na jihar New York na jam'iyyar Republican kenan, wanda zai bashi wakilai 835 bayan zaben da aka yi a jiya Talata. Shi kuwa Cruz ya samu wakilai 50, wato 559, yayin da kadan ya rage Kasich ya samu ƙuri'u 147. Akwai dai buƙatar wanda zai zama ɗan takarar jam'iyyar Republican ya samu wakilai 1,237. Matakin da ake gani da wuya Donald Trump ya samu kamin a je babban taron jam'iyyar cikin watan Yuli. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahoton namu ne daga Najeriya, inda gwamnatin jihar Ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar ta sha alwashin samar da matakan da za su kawo ƙarshen rikicin makiyaya da manoma. Gwamnatin ta faɗa hakan ne a lokacin naɗin sarkin Hausawan Ore Alhaji Abdullahi Bagubiri. Daga garin na Ore ga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Ondo ta ce za ta samar da dawwammamin zaman lafiya a tsakanin manoma da makiyaya a jihar ta Ondo. Babban hadimin gwamnan jihar Ondo Dr. Abbas Mimiku ne ya bada wannan tabbacin a wajen naɗin sarkin Hausawan Ore Alhaji Abdullahi Bagobiri a fadar Olore Ore Obajansan Olatumide.
The government has to find a lasting solution.
Gwamna Olusegun Mimiku ya ce gwamnatin jihar Ondo tana kokari don samo maslaha inda makiyayi zai kula da dabbobinsa ba tare da yi wa manoma barna ba, saboda jama'ar jihar Ondo ba Olatumide. Yace Abdullahi Bagobiri ya zauna lafiya da jama'a a garin Ore. Alhaji Shehu Kabir Bayeru hakimin gwarzo cewa yayi
kira ga su al'umman mu su samar da kyakkyawan haɗin kai da zaman lafiya tsakanin su da al'umma Yaraba da suke tare da su. Kuma shi sabon sarki mun na kira a gare shi da ya zama mai gaskiya da adalci.
Sarkin Hausawan Kogi Baba Sale ya faɗi cewa
ina imamaki irin jama'an al'umma da na samu a Ore, ban san akwai Hausawa. Kuma da Allah ya kawo mana shugaba mai haƙuri, na yi fata Allah ta shiri.
Sarki Abdullahi Bagobiri ya ce ranar yau babban rana ce a gare shi.
To, alhamdulillah, wannan rana ta yau a gare ni babban rana ce daga dukkan kowa masoyana, yanda dai kowa ya zo lafiya, Ubangiji Allah mai da shi lafiya.
To, me za ka sa a gaba a halin yanzu tunda Allah ya baka sarauta?
Rike addini, na biyu adalci, na uku so al'umma ta kamar yanda nake son ƴaƴan da na haifa a ciki na.
To, ko menene jama'a za su ce a game da wannan nadin sarautar?
Jama'ar Ilyas Abdullahi, na gode ma Allah, ni kwargan wannan ranan na farin ciki.
Sunana Alhaji Muhammadu Sani Kangiwa, sardaunan Ore da Latin Shagamu, kuma uban gari na wannan gari Ore. Wannan nadi da aka yi ma Alhaji Audu nadi ne da aka yi wanda ya zama tarihi a wannan gari, wanda ba taɓa yin taro irin sa ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ore a jihar Ondo, Najeriya.
Mara lagai da Hassan Umar Tambuwal. To, za mu sake komawa Najeriya nan gaba a cikin shirin, amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Nijar, inda yau ne 'yan majalisar dokoki a ɓangaren adawa suka fara halartar zaman majalisar bayan ƙauracewa da suka yi a baya bisa dalilan cewa ba su gamsu da yadda a gudanar da zaɓukan da suka gabata ba. Daga yamai ga wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma da ƙarin bayani.
'Yan adawar sun bayyana cewa gano rashin fa'idar wannan mataki ya sa su canza tunani. Honorable Lamido Mumuni Haruna dan majalisa ne na bangaren adawa.
Ita siyasa in kana kokowa, in ka dau hanya, in ka gabata da kyau sauyewa kake. Mun gano ke yanzu zabe ya kare. Kenan kokowa da za a yi a cikin ba a tsaya ba akan zabe ana kucece kuce. a tsaya akan waɗanda suka yi zaɓe, wannan zaɓe bai yi kyau ba, mu ce musu ba haka ba ake demokrasiya ba. Yanzu an sam gwamnati tana nan kara zube mutum 40 da sauransu. To irin waɗannan abubuwa ne suka sa muka dawo don al'umma ta sani abun da yake ciki.
Masu linjaye a majalisar sun yi marhaban sosai da shigowar 'yan adawa a zauren wakilcin al'ummar ta Nijar, domin a cewar dan majalisar dokoki na PNDS tarayya Honorable Abdumani.
Sun nuna kuma ba su mance ba da talakan da sun kaba kasu amana cikin daji don su zuka su kare 'yan kuke-kuken su cikin Assembly National. Wannan Assembly National ba magana party bace.
Sai dai wasu daga cikin shugabannin jam'iyyun kauncen kofa na 'yan adawa kamar su Alhaji Isuhu Bashar na jam'iyyar ADP zumunci basu gamsu ba da shawarar janye matakin kauracewa majalisar da wasu 'yan adawar suka bullo da ita a shekaran jiya.
Da aka yi taron kofa na ka shawara na ce 53 ne mu dauki akan biyan su miliyan 2 ne kowane wata, kinu kowane wata ana samun miliyan, ya kwata a samun miliyan 106. Nace ni Isu Bashir ina da hanya.
Wannan yasa na tambayi dan majalisa Lamido Mumuni Haruna, shin ina gaskiyar lamari?
Ina tsammani an fi samu kudi a gwamnati ga majalisa. Kai ne baka san majalisa ba, mu ba mun zo don mu yi abinci ba, dan haka ne muke so. Tunda Isu ya ce a zo a yi gwamnati, da can za mu tai ba na majalisa za mu zo. Ka bar min batun abinci.
Sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla gaida Sule Mumuni Barma. To idan muka sake komawa Najeriya, jami'in adawa da kungiyoyin kwadugo su ma sun fara wato tofa albarkacin bakin su dangane da shirin yan majalisar dattawa na yan kuskurima ga wani bangaren dokar da ta kafa kotun tsarin ma'aikata da ke tuhumar shugaban majalisar Dr. Bukola Saraki. Daga Abuja ga Nasiru Adam Elikai da wannan rahoto.
Ci gaba da shari'ar shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki na jan hankalin 'yan siyasa musamman ma na jam'iyyun adawa. A taron yaƙi da cin hanci da asusun Konrad Adenauer gudanar a Abuja, masu jawabai kan kawo misali da wannan shari'ar, inda da yawan su ke nuna rashin amincewa da yunkurin sauya dokar kotun tsarin ma'aikata da ke sauraron shari'ar. Wasu suna ganin ba Sarakin ne kaɗai ke da irin wannan laifin ba. Ga abin da shugaban jam'iyyar Labour Abdulrazak Salami ke cewa.
Na ga wannan akan siyasa ne, don in aka ce da an kama Tinubu an yi masa hukunci, aka ce an yi kuskure, to kotu irin wannan inda har yace suka tabbatar cewa sun kuskure, to kuskuren nan ya tsaya kenan sai sun sake gyara kansu.
Shi ma sakataren jam'iyyar NCP Yunus Atanko na da ra'ayi mai kama da wannan.
In ka lura, ai ba shi kadai bane a ciki. Ni abin ma nake mamaki, wayansu gwamnatin dokacin sa ya kamata dukkansu ne ma ya kamata a bintika ai. Ba amma ka san ne ke fagen siyasa ake. Dama an ce wannan tafiyan dama saboda wani kila ko ya riga ya saba ita jam'iyyar nasa ne ko kuma shugaban kasa. Shi yasa ake bincika sa. Ka gane? To kuma wani za su ce hakan nan. Domin menene? Ai a lokacin ga Bala Tinubu nan su ma suna cewa shi ma kansa ai an same shi da irin wannan abu amma an sake shi.
War kungiyar Kwadugo ta ce tana goyon bayan zaman kotun tsarin ma'aikatan kansa raki. Ga jami'in kungiyar Comrade Nuhu Toro.
Kaman ka je prisonin Najeriya ne sai ka samu barawon akuya an dore shi, ba ma kai shi kotu ba ma balle kotu ta tabbatar ko yana da laifi ko baya da laifi. Amma sai ka samu manya-manyan shugabanninmu wanda aka tabbatar suna da laifi, sai ka ga a yi ta juye-juye, ba a so a faɗi gaskiyar al'amarin domin a hukunta su. Saboda haka mun fitar da takardar sanarwa, muka yi tir, muka yi watsi da kwastoriman da ake yi, muke faɗin cewa a tabbatar da cewa an yi adalci duk wanda ya laifi doka ta hukunta shi.
Ayyukan kotun tsarin ma'aikata a cewar jami'an kotun na gudana ba tare da ɗaukar hankalin jama'a ba. Wannan shari'a ta Saraki da ke da manyan lauyoyi ƙarƙashin Kano a Gabi na tsayin dakan bayanan kariya. Hausawa kan ce shari'a saɓanin hankali. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Shari'a yau talo sarata kowa da takara da ta yi aji. An yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina kowa da ji ƙarshen zamani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202 2-5-2-6-5-5.
Tumadalla kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Kebbi. Wane ne a kan layi?
To, da farko kuna magana da dan Asabe mai fata ya wuri.
Na'am. Muna jin kamar dan Asabe.
To, dangane da wannan kuduri da ɗan majalisa suka sa a gaba, a gaskiya mun yi Allah wadde da wannan mataki da suka ɗauka, sun nuna cewa su ba talakawa ne a gabansu ba. Mun zaɓe su domin su je su wakilce mu, amma sun yi gaban kansu a ce halin da ƙasa take ciki a jihar Borno ana fama da matsaloli na Boko Haram ga ɗan gudun hijira suna
Hello? Yawa, ɗan Asabe muna tare da kai.
To, ga ƴan gudun hijira suna fama da yunwa, wasu suna mutuwa saboda babu abinci, babu magani, a ce mutum guda ya sai mota ta miliyan 65 a wannan hali da muke ciki. Alhali muna so gwamnatin da muka zaɓa ta yi mana gyara, a kawo ci gaba ga ƙasa, su ce za kowane ɗan majalisa zai ce mota guda miliyan 35. To, gaskiya fi sabilillahi.
To, madalla ga wani kira kuma daga Yobe. Wane ne a kan layi?
Wani abu ne daga Malfakalam, Tabato Local Government.
Yawa, to, muna jinka.
A kan me ake magana?
To, muna magana ne kan batun wato majalisar dattawa da take shirin yin kuskure ma ga dokan nan da ta kafa hukuma, ko kuma in ce kotun take kula da ɗa'ar ma'aikata.
Na ji.
Kai nake ji yanzu, ana ga maka abin da muke tattauna a kai.
Ya Allah, kafa kotun a ƙarfa hukuma ta bai kamata su ke tabbata za a ƙarfa fahimi.
To, yau dai muna tattauna ne kan batun kotun ɗa'ar ma'aikata. Ya kuke kallon kuskuriman da majalisar dattawa ke shirin yi ga ita wannan kotu, wato wani sashin ita dokar da ta kafa wannan kotu? Ga wani a kan layi, wane ne ke magana? Dona kaman dai mun rasa shi ma, wato wanda ya kira yanzu na lambar da za a kira da ita ce 2-5-2-6-5-5. Ga kira mun samu daga Bauchi. Wane ne ya kan layi? Hello, na Bauchi, kana jin mu?
Hello? Ina jin ku.
Yawa.
Kan me ake magana ne yanzu?
To, idan kana ji na, muna tattauna ne game da batun kotun ɗa'ar ma'aikata da 'yan majalisar dattawa ke shirin su yi wani wato kuskurima ga wata ga dokar da ta kafa ita wannan kotu, wato wani sashin ita wannan kotu kenan. Menene ra'ayinku game da haka?
Mai ra'ayina gaskiya, in an kafa din daidai, ina gudunma da kafa din. Amma kuma kada ya zama da an kafa da ya koma kamar kuma irin wayannan kotun da aka kafa da kansa ba za a amfani.
To, madalla, mun gode. Ga wani kira daga Kano mun samu. Wane ne a kan layi?
Sunana Jafaru Hussein Dangane.
Malam Jafaru, muna jinka.
Abinda zan fadiya akan wannan kotun da ma'aikata wadda su ɗan majalisa suke so su ba kuskurima shine suna so gyara abin da zai biya musu bukata, amma ba su san abin da zai biya musu talakawa bukata, saboda wannan abu ana yi ne saboda a gyara kasar nan halin da take cikin shugabanni su zama nagari, baya za a yi na ƙasa su zama nagari.
Malam Jafaru, baka ganin kamar suna da gaskiya ganin cewa sun ambaci akwai 'yan gyare-gyare da za a yi kan yadda ake tuhumar mutane ita wannan kotu, dole ne sai an yi kuskure ma?
Ai, ta ce mu yi sanya ba su ba, sai da yanzu da suka ga an fara ta kansu. Ai, ya kamata abu in za ka gyara, to, tun kafin ya zo kanka zai ka gyara ba, sai ya zo kanka ba, sannan ka ce za ka gyara.
To, mun gode, Malam Jafaru daga Kano. Ga wani kira daga Damaturu. Wane ne a kan layi?
Babagana Hamza ne daga Damaturu, jihar Yobe.
To, Babagana, muna jinka. To, ina ta ganin kamar Babagana layin shi ya tsinke, da fatan zai sake kiran mu. Lambar da za a kira ita ce 2-5-2-6-5-5. Yau muna tattauna ne kan batun yunkurin da 'yan majalisar dattawa ke yi na yin kuskure mu ga wani bangaren dokar da ta kafa kotun ɗa'ar ma'aikata da ke tuhumar shugaban majalisar wato ta dattawa Dr. Bukola Saraki. Ga kira mun samu daga Bauchi. Wane ne a kan layi?
Kabiru ne.
To Malam Kabiru muna jinka. Eh muna jinka Malam Kabiru.
Idan mun karfafa hukumar Jaraza Jihar Bauchi.
Eh muna jinka Malam Kabiru.
Hello?
Eh muna jinka.
Hello?
Hello Malam Kabiru kana jin mu? To ga kira mun samu daga Bauchi kamar Malam Kabiru baya jin mu. Wane ne a kan layi a Ibadan?
Ni Alhaji Rabi Abdullahi Dandini.
To muna jinka Alhaji.
Daga ƙauyen Najeriya ta Ibadan.
Muna jinka Alhaji Rabi.
Wannan doka ya tabbatar da cewa waɗannan mutane tankar ma su ba su san abin da suke ba ko kuma sun raina wayan jama'a saboda Bokola kawai da ya shiga wannan hali da muke son mu ji duk wanda yake da laifi a tabbatar da shi ko ba a mai kunzo mu san shi saboda zaɗen gaba amma suna nema saboda rashin kunya da rashin mutunci wai za su soke wannan doka sai yau suka san ba ta da amfani. Saboda haka mu ɗan Najeriya ba mu yadda ba in ta ɗauro sai mu zanga-zanga a kansu ba sai mun yi.
Alhaji Rabi ba soke dokar za su yi ba za su yi kuskure mu ne akwai dan kurakurai da suka ce
a suke nema ƙarya suke yi Alhaji ƙarya suke duk wani karuwanci ne na ƙarya so suke su soke kwata-kwata.
Alhaji Rabi kar ka dinga faɗan waɗannan irin kalamai. To ga kira mun samu kuma daga ina ne wannan mai kiran?
Daga ƙarƙashin
yawa. To muna jinka
Sani na Umar daga Koloi.
Eh muna jin kamalan Sani.
Gaskiya majalisa ba su yi tunani ba wallahi kisa sai motsa ta miliyan 36 ga manan magi ma na ma sai magi naira 10 a da amma yanzu muna rashin naira 20.
Hello Malam Sani.
Eh
muna jin ka.
To fa ta ba su yi wallahi.
Kamar layin ka yana dan rawa ko zaka sake kira ga wani kira mun samu yanzu daga Jalingo wane ne akan layi? Hello na Jalingo kana jin mu?
Ina jin ku.
Amma sai ka kashe rediyon ka saboda tana ƙara ba ma jin ka. To lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Yau muna tattauna ne kan kuskurima ga wani bangaren dokar da ta kafa duk kotun da'ar ma'aikata da ke tuhumar shugaban majalisar wato Dr. Bukola Saraki ke kokarin yi. Ga kira mun samu daga Madalla wane ne akan layi?
Ibrahim Muhammad ne.
Malam Ibrahim muna jin ka.
To bayanin da nake so in yi matsalan so majalisan da kafin nan sai dai mu ce masu kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Eh muna jin ka Malam Ibrahim amma ka kashe rediyon ka dan
a gaskiya ba su tare da mu ko kadan amma su yi kokari su dawo hanya kafin mu ankara.
Menene saka faɗa ka?
Abin da ya sa na faɗi haka ya kamata su da suke a wannan wuri a ce suna tunanin su saurari halin da talaka yake ciki.
To ga wani kira mun samu kuma daga Katsina wane ne akan layi?
Salisu dan Mala.
Wane?
Salisu dan Mala.
To Malam Salisu muna jinka.
Yawa muna adawa da 'yan majalisa game da wannan doka da suke neman kuskure ma gaskiya ba ta yi ba.
Dalilin ka?
Yawa mu mun zaɓe su ne don su yi mu aiki amma su ta kansu suke ba aikin suke ba tsarin su kawai suke yi.
Amma baka ganin kuma suna wasu aikace aikacen kamar yadda aka zaɓe su ɗin da kake ambatacciya ba sa komai? Eh muna jin ka Malam Salisu.
Yawa to muna son su taimaka da Allah su ji halin da kake ciki ƙasar nan yanzu bawan Allah nan da muka zaɓa su taimaka mai da Allah su mu jama'a aiki fi sabilillahi.
Malam Salisu kenan daga Katsina. Bari mu je Bajoga wane ne akan layi a Bajoga?
Bajoga kuna sai wanda sai na dare
ne wa muna jin ka.
To lallai ɗan majalisa na dattawa abunda suka je abunda muka tura su su yi ba shi suke yi ba.
Me yasa ka faɗa haka?
Abin da yasa na faɗi haka mun tsaya mun kasa mun tsare mun raka ƙuri'un da muka ba su ya kai su gashi amma sun je suna abun da suka ga dama a sha.
Eh muna jin ka.
Kiran da nake a gare su su ji tsoron Allah da waɗanda suka koma kujeran nan da kuma waɗanda suka je sarki su tura talakawa halin da suke ciki su ji kadun talaka a madadin suna jin kadun rigunan su da motocinsu.
Kuma da Allah mun gode kwarai da gaske wannan mai kiran mu kenan daga Bajoga kuma da haka ne muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin naku muna godiya matuƙa. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ministan matasa da wasanni Nilan Tewanda Paul ya bayyana damuwarsa ainun kan yadda aka mai da hankali akan wasannin Black Stars kadai aka bar sauran kungiyoyin kwallon kafa na kasar da ma sauran wasanni a cikin kasar baki daya biyo bayan cice kuce na Alawus Alawus na ƴan wasan Ghana Black Stars da ya sanadiyar rashin kokarin Ghana Black Stars a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2014 da aka yi a kasar Brazil. Masu lura da al'amuran wasanni ne suka bada shawarar su ga hukumar wasanni da ta canza lalle kurin yin kasafin kudin ta kuma ta rage makudin kudade da gwamnati take kashewa akan Ghana Black Stars. Kwamitin aiki na hukumar NFF zai zama ta musamman a birnin Abuja a yau don tattaunawa akan muhimmancin daukar coach dan kasar waje da zai horar da Super Eagles a fafatawar shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018. Minista harkokin wasan Najeriya Solomon Dalon shine bukaci kwamitin aikin ya gabatar da rahoto akan dalilan da ya kamata kasar ta dauko dan wata kasa ya horar da Super Eagles bayan kasar ta gaza kai labari wurin shiga gasar cin kofin Africa sau biyu a jere. Kungiyar France ta Tunisia da ta taba zama zakara a Africa ta samu kaiwa fafatawan karshe na shiga gasar cin kofin zakarun Africa. France ta lallasa Azam ta kasar Tanzania da ci 3 da nema bayan wata shan kashi da France din ta yi da ci 2 da 1 a hannun Azam a karawarsu na farko wanda ya kai jumlar kwallayen France 4-2. Kungiyoyin da suka yi nasara a karawan Confederation su ne za su fafata da waɗanda ba su yi nasara ba a wasannin CAF Champions League don shiga zagaye na karshe na Confederation din. France ta shiga wannan matsayi ne tare da Stade Gabsien ita kuma ƴar kasar ta Tunisia ce wacce ita kuma ta ci Zanoko ta kasar Zambia da ci 3-0. Kwamitin shirya gasar cin kofin zakarun Africa ɗan kasar shekaru 20 ta shekarar 2017 ya dakatar da kasar Kenya saboda yin amfani da wasu ƴan wasa guda 5 da shekarunsu ya haura 20 a karawan farko da Kenya din ta yi da kasar Sudan a ranar 3 ga watan Afrilu inda wasan ya kare da kunnin doki. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na murya America.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi Allah wadai da mugun kisan da aka yi wa wani dan jarida talabijin a kasar Turkiya wanda ya aiki cikin karfin hali wajen bankaɗo munafurcin kungiyar ƴan ta'addar Daesh. Kungiyar da aka sani da suna ISIL ta dauki alhakin kai harin da ya halaka Zahir al-Shaqat na gidan talabijin din Halab. A cewar hotanni daga kafofin yada labarai na kasar Turkiya, an harbi dan jaridar kasar Turkiya ne a wuya a yayin da yake tafiya a birnin Gaziantep. Al-Shaqat, wanda limami ne wanda kuma yake karatu a fannin shari'ar musulunci a jami'ar Damascus, ya fuskanci barazanar kisa daga kungiyar Daesh a can baya. Amurka na jajantawa iyalan malam Al-Shaqat wanda ya rasu ya bar mata guda da ɗa guda a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. Al-Shaqat ya taba shirya wata zanga-zanga kin jinin gwamnatin Syria a garinsa birnin Al-Bab inda ya magana akan kungiyoyin masu tsauraran ra'ayi na Al-Nusra da kungiyar Daesh. A shekarar 2014 ya kaura zuwa kasar Turkiya inda ya aiki da gidan talabijin na Halab Today inda ya fallasa mummunar aqidar kungiyoyin masu tsauraran ra'ayi irin su Daesh. Wannan shine karo na hudu da kungiyar Daesh ta kai hari akan ƴan jaridar kasar Syria da ke Turkiya. Amurka a shirye take domin tallafawa kasar Turkiya a kokarin ta na aiki wajen gurfanar da dukkan waɗanda ke da hannu akan hare-haren da aka kai akan kafofin yada labaru a cewar John Kirby. Ya kuma ƙara da cewa ƴancin yada labarai da ya hada da tabbacin kare lafiyar ƴan jarida da ke aika rahotanni akan rikicin Syria na da matukar muhimmanci a lokacin da masu bada rahotanni ke ci gaba da tono gaskiya a game da wannan mummunan rikici da kisan kiyashin da kungiyar Daesh ke aikatawa. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya gana da Sarki Salman a Riyadh a daidai lokacin da dangantakar kasashen biyu ke ci gaba da yin tsauri da kuma bambance-bambancen ra'ayoyi da ake samu game da yadda za a magance ta'addanci da kuma rikice-rikicen yankin. Shugabannin biyu sun gaisa da juna kafin suka fara wata ganawa ta musamman tsakaninsu a yau Laraba a fadar Erga.
To masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu ne baki ɗaya, amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin Allah inda za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Daniel Brown da kuma Mr. Aidan Mahmud Lalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.